Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau muna yammacin litinin bakwai ga wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442, wanda ya dace da 19 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiya. A jiya mun kawo ƙarshen suratul Ahzab. A yau za mu tashi farkon suratu Saba. Mi Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul qadir, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
سورة سبع سورة مكية تنا ويكاد آيوي همسن دهلو. Duka malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa gaba ɗayan ta suratu sura ce makiya, suratu Saba, sai aya guda ɗaya wadda ta sabka garin Madina, ita ce aya ta 6, wa yaral ladina utul ilm. Bayan bismillah, Allah ke cewa alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah, alladhi lahu ma fis samawati wal ard, wanda yake da mulki da mallakar sammai da abin da ke cikinsu, wa ma fil ard, da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya, wa lahul hamdu fil akhirah, gaman man yabo ya tabbata gare shi shi kadai, fil akhirati, a ranar ƙarshe ta ce ranar tashi alqiyama, wa huwa alhakimul khabir, lalle shi ne alhakimu mai hikima cikin dukkan abin da yake aiwatarwa, alkhabir ƙwararre masani cikin dukkanin abin da yake zartarwa. Ya'lamu ma yalju fil ard, Allah ya san abin da ke shiga a cikin ƙasa, wa ma yakhruju minha, da abin da ke fita daga cikinta, wa ma yanzulu minas sama, Allah ya san abin da ke sabka daga sama, wa ma ya'ruju fiha, da abin da ke hawhawa zuwa sama, wa huwa arrahimul ghafur, lalle Allah shine arrahimu mai jin kai, alghafur mai yawan gafara. Wannan ayoyi guda biyu na farkon wannan sura, suratu Saba, suna nuna cikakken mulki na Allah maɗaukakin sarki game da abin da ya shafi halittu gaba ɗaya, halittun sammai da abin da ke cikinsu, da halittun ƙasai da duk abin da suka tattara da abin da ke cikinsu gaba ɗaya, kuma shi ke da kyakkyawan yabo da dukkanin yabo a gobe alƙiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya san abin da ke shiga a cikin ƙasa, duk abin da ke shiga a cikin ƙasa, na ruwan sama ne da ya sauka ya shiga a cikinta, matattani da aka binne a cikinta, gawawwaki da ke cikin ƙasa, sawa'un na mutane da na dabbobi da duk abin da ke kama da haka, arzikin da ke binne a cikinta, sawa'un arziki ne na gwalagwale, zinariya, azurfa, ko arziki na man fetur da ke cikin ƙasa da kuke tonowa kuna amfani da shi daban-daban, Allah ya riga ya san da wannan. Sannan kuma ya san abin da ke fita daga cikin ƙasa, duk abin da ke fita daga cikin ƙasa na tsirrai da abin da ke kama da su, Allah na da cikakken sani game da wannan. Allah ya san abin da ke sauka daga sama na ruwa da adadin ƙwayar wanda ke sauka daga sama zuwa ƙasa, kuma ya san abin da ke hawa zuwa ga sama. Lalle Allah maɗaukakin sarki shi ne mai jinƙai game da bayan shi, ko mai gafara da karɓar tubansa yadda suka tuba zuwa gare shi. Sai Allah ya ce,
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي والذين سعوا في آياتنا معاجزين هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
Allah ya ce wa qala alladhina kafaru, wanda suka kafirce mu Ubangiji suka ce la ta'tina as-sa'a, da dai al-qiyama ba za ta zo mana ba, ba za ta zo ba ma, bale a ce za a tashi mu gobe qiyama. Qul, ya kai annabi, ce musu bala abinda kuke riyawa ba gaskiya bane ba, abinda kuke fada ba daidai bane ba, wa rabbi ina mai rantsewa da Ubangiji na, la ta'tiyannakum, tabbat alqiyama za ta zo muku. Wannan aya da masu kama da ita su uku ne da basu da na hudu a cikin alqur'ani mai girma, inda Allah ya sa annabin shi ya rantse makafirai cewa tabbat alqiyama za ta tashi. A cikin suratu Yunus Allah ne cewa wa yastanbi'unaka ahaqqun hu, قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. سيأبن دون آية تزو وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. سيأتشك سورة التغاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Wannan ayoyi guda uku da suka zo cikin Alkur'ani, wanda Allah ya sa annabi ya rantse da shi cewa tabbat alqiyama za ta tashi. Allah ya ce musu bala abinda kuke riyawa na cewa alqiyama ba za ta tashi ba, ba gaskiya bane ba, wa rabbi na rantse da Ubangiji na, la ta'tiyannakum, tabbat alqiyama za ta zo muku, alimul ghaib, Allah ne masanin gaibi, duk abin da ya faku Allah ya san shi, la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard, babu wani abin da zai koyi game da sanin Ubangiji ko ganin shi, ko da daidai da kwayar zarra ne, fis samawati a cikin sammai gaba daya, wala fil ard ko a cikin kasai gaba daya, wala asghar min dhalika, kai ko da dai wani abin da bai kai karamcin kwayar zarra ba, ba zai koyi ba game da ilimin Allah ko ganin shi, wala akbar ko ku abin da yafi haka girma, illa fi kitabin mubin, face sai yana nan a rubuce a cikin littafi mabayyane, babu wani abu daidai da kwayar zarra a cikin sararin sammai gaba daya, ko a cikin kasai gaba dayan su, ko abin da bai kai girman kwayar zarra ba, sai Allah ya san da shi, ya san da faruwar shi, ya san yaya yake, ya san ina yake, kuma yana nan a rubuce a wurin Allah madaukakin sarki. Lalle masanin wannan abin, wanda ke da cikakken ilimin gaibi da sani game da abin da ya shafi gaibi, zai tashi alqiyama, zai tashi ku bayan kun mutu. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ليجزي الذين آمنوا ينا دألاك أدل تأتينكم, تبت قيامة ذات زومكم idan ku tazo, li yajzi alladhina amanu, sai Allah ya sa kayya mai kyau ga wanda suka yi imani da shi, wa amil salihat, suka aikata aiki nagari, ulaika lahum maghfiratun, lalle waɗannan suna da gafara ta musamman, wa rizqun karim, da arziki mai karamci shine shigar da su gidan aljanna, da ni'imtar da su da ababen da ke cikin gidan aljanna. والذين سعوا في آياتنا, lalle waɗannan wanda suke kai kawo cikin ayoyinmu suna kokarin ƙaryata su da musun su da inkarin su, mu'ajizina, suna ganin su ababan kubuta ne, ba za mu iya riskar su ba mu kama su, ulaika lahum azabun min rijzin alim, lalle waɗannan suna da azaba min rijzin, azaba mai muni, alimun mai radadin gaske. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, lalle wanda Allah ya ba ilimi sun sani cikakken sani, alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq, abin nan da aka sabkar maka da Ubangijinka gaskiya ne, bimana masu imani daga cikin ku, ko kuma ahlul kitab, yahudawa da kristocin da Allah ya ba su ilimi na kasan wani littafi, sun sani suna da masaniya cewa lalle abin nan da Allah ya sauka maka na Alkur'ani mai girma, huwal haqqu, gaske ne ba ƙarya bane, wa yahdi ila siratil azizil hamid, kuma wannan Alkur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya mai kakka, al azizu, hanya Allah mabuwayi, al hamid, abun godiya. Sai Allah ya ce
wa qala allazina kafaru an nadullukum ala rajulin yunabbiukum idha muzziqtum kullam mumazzaq innakum lafi khalqin jadid.
وقال الذين كفروا وان سكا كافر تشي ما الله سكا تشي هل ننبئكم هل ندلكم كو هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق وان سكا كافر تشي سكي تشي ما جونانس شن بزامو باكو لابار وان متم با وان يكي باكو لابار تشيوا اذا مزقتم اذا اكا كشيكو اذا كوكا متو jikinku ya game da ƙasa tsutsotsi suka canye nama jikinku ƙashinku ya haɗe da ƙasa kuka rididdige a cikin ta shine idza muzaqtum kullam mumazziq innakum kullam mumazziq kullam mumazziqin innakum lafi khalqin jadid wa yahrama yana cewa ku za a tashi da ku cikin sabuwar halitta ku kuma yadda kuke da bi ma'ana sana ma manzo Allah izgine ne sana ce majunan su shin ba za ku so mu ba ku labarin wani mutum ba wanda yake cewa wai idan kuka mutu jikinku ya haɗe da ƙasa kuka rididdige kuka game da ƙasa kuka cakuɗe wai za a ƙara tayar da ku a tashe ku cikin sabo halitta yadda kuke da aftara ala Allahi kadhiba na farko ina gani ƙarya ce yake kirkira yana dangana ma Allah aw bihi jinnatun ko ya kasance mahaukaci ne Allah ya ce bal abinda suke faɗa duk ba gaskiya bane ba الذين لا يؤمنون بالآخرة للي وأن الإيمان لقوب قيامة في العذاب زاس تبت أشين أذابا والضلال البعيد لكما أتى من نيسا أن الرأي والدنيا يمانا كافرين سكي إزجلي من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي مسجي وتبت زأت شيء سبايا سموت شين سكي شيء مجنون سو شن وي إن لا بار متن ننكو شن باكو سمو باكو لا بار متن ننكى شيء وي إذا نكو كم زأت شيء كشين سابو حلتا kai ko ya kasance ƙarya ce yake mu ubangiji ko ya kasance mahaukaci in ma ya zamanto ƙarya yake kirkira mu Allah abin ba gaskiya bane ba ko ya zamanto mahaukaci ne yana faɗa abin da ya ga dama ne sai Allah ya ce duk abin da suka faɗa ba daidai bane ba bar wanda dai ba su imani da gobe kiyama ba za su tabbata a cikin azaba kuma anan gidan duniya za su rayu a cikin bata mai nisa afalam yarau ila ma bayna aidihim shin ba su gani su duba game da abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su minas samai wal ard inna daga abin da ke cikin sammai da kasai inna sha Allah ya ce idan muka so nakhsif bihimul ard za mu kifar da su da kasa musa kasa ta raurawa da su ta girgiza su ta kifar da su aw nusqita alaihim kisafa minas sama ko kuma musabkar musu da wani bangare na yanki na sama inna fi dhalika laayatan likulli 'abdin munib lalle a cikin yin haka akwai aya abun doka izina da nura ga dukkan bawa mai komawa zuwa ga ubangiji shi ma'ana Allah yana da cikakken mulki da cikakken isa akan ya hallaka su yasa kasa ta kife da su akan abin da suke karyatawa na manzon Allah da tashi alqiyama ko ya saukar musu da wani nau'i daga azaba da sama ya hallaka su game da abin da suke yi na karyata annabi da kuma karyata abin da yazo da shi na sako da kuma karyata tashin alqiyama sai Allah ya ce
يعملون له ما يشاء من
Allah yace wa laqad atayna dauda minna fadla haqiqan mun baiwa annabi dauda daga gare mu fadlan wa tafadala mai girman gaske ya jibalu awbi ma'ahu maka ce ya kuduwar watsu awbi ku yi tasbihi ku ambaci Allah ma'ahu tare da annabi daud wattaira haka minkiri dukkanin tsuntsaye maka ce da su awbi ma'ahu kuma ku yi tasbihi tare da annabi daud wa alanna lahu alhadid kuma mun tafsasa ma annabi daud karfe yakan sarrafa shi ya lankwasa shi yadda ya ga dama sanin kowa ne idan ana so a sarrafa karfe haƙiƙar wani abin da ake so da shi na amfanin yau da gobe dole sai an zabafa shi da wuta yayi ja sannan a nemi abin da za a dinga dukan shi har a cimma abin da ake so a yi na gurin rayuwa to annabi daud ba haka bane ba annabi daud yakan dauki dutse ya dinga sarrafa shi kamar yadda ka san mutum zai dinga wasa da cingon haka Allah ya sarrafa mishi dutse karfe zai dauki karfe ya shashi ya lankwasa shi ba tare da ya zafafa shi da wuta ba ba tare ya bige shi da abun bugu ba yadda ya ga dama zai sarrafa shi Allah ya bashi damar yayi haka shine Allah ke kirga ni'imomin da yake akan annabi Dawud na farko Allah ya ce ya mai falaloli masu yawa na daga cikin falalolin Allah ya kira duwatsu ya ce duwatsu ku yi tasbihi tare da annabi Dawud da haka duwatsu tare da shi suke tasbihi suna tsarkake Ubangiji haka tsuntsaye tare da shi suke tasbihi suna tsarkake Ubangiji yana jin abin da suke faɗa sannan Allah ya fure mushi karfe yakan sarrafa karfe yadda ya ga dama an'imal sabiqatin Allah ya ce wannan karfan da muka baka dama kuma ka sarrafa shi yadda kake so an'imal sabiqatin ay ku aikata duru'an sabiqatin ku aikata ko ku yi duru silke ko silake na yaki sabiqatin wanda suke cikin tsari mai kyau ku yi su da dinki ko da tsari mai kyau wa qaddir fi sardi sannan kuma ku daidaita ko ku tantance wurin kyautata aikin ko ku kyautata dinkin da tsara wa amalu salihah sannan ku aikata aiki nagari ku bota ma Allah shi kadai ku kuma kira shi kadai ku kuma bi abin da ya sabkar muku da shi na shari'a inni bima ta'maluna lalle ni game da abin da kuke aikatawa gaba daya basirun ne mai gani Allah na kirga musu ni'imomin da yamma annabi daud abinda Allah ya bashi na ni'imar karfe ya sarrafa shi yadda ya ga dama sai Allah ya ce daga cikin abinda za ku yi ku yi wanga duro shine silke na yaki wanda ke tare makamin mai sara ko mai harbi ko mai suka ina fatan mun gane idan kuka yi su Allah ya ce sannan wurin yin su ku kaddara ku yi su da tsari mai kyau da kuma auni mai kyau ta yadda za su yi daidai da gangar jikin mutum su kare inda ake so a kare yadda ake so a kai farmaki na suka ko sara ko harbi wani Sulaiman Allah sai ya ce shi kuma annabi Sulaiman mun fore mishi ar-riha iska guduha shahru sammakonta zuwa rana shahrun tahiyyan wata guda ne wa rawahuha shahr haka tahiyyata da maraice zuwa faduwar rana tahiyyan wata guda ne kenan duk abinda zaka hau wanda zaka yi gudu da shi kai sauri bai kai gudun wannan iskan da muka hore mu annabi Sulaiman idan ya haushi tahiyyar da za ku yi ta wata don ku isa a nuri duk sauran ku shi zai yi ta ne daga safiya zuwa rana tahiyyar da za ku yi da maraice zuwa faduwar rana a wata guda shi kuma zai yi ta da maraice zuwa faduwar rana shine guduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu aynal qitr shi kuma sai muka fure mushi aynal qitri malume suka ce abinda yake ce ma aynal qitr narkakken darma ko kuma karfe ko kuma tagulla shi kuma duk inda zai samu kamun mushi mun hore mushi wata idaniya ba abin da ke bullowa cikin ta sai narkakken dalma yayi abin da yake so ya kera abin da ya ga dama cikin aljanu man ya'malu bayna yadai masu yin aiki a gaban sa bi idhn rabbih da iznin ubangiji shi bimana Allah ya fure mushi aljanu su zo su rinka masa hidima dare da rana safiya da maraice ƙwararru wurin yin gini da ƙwararru wurin zaƙulo arzikin ƙasa da ƙwararru wurin shiga cikin ruwan teku wurin hudu abubuwan da ke ciki na amfani بإذن ربه بإذن أبنجيج ومن يزغ منه اللاتي دوان دي كوتي يكي أبن دمك سايا مكا نهد ما دقا تكين الجنو نذقه عن أمرنا دقا تكين أمرنا دمك باشنا تيواس مكا بيايا نذقه من عذاب السعير وزامة تنتا نامسا دقا عذاب توتا السعير يعملون له ما يشاء وأنن الجنون سنا مس أبندي كيسو الله يفور به الجنون بايشني كسر شسكي أبندي كيسو شيزس نفعت مجال شين يعملون له ما يشاء سنا مش أبندي كيسو من محاريب دقتك محاريب محاريب جمعينينا المحراب المحراب شين داكنا واسمع المسكتي gini manya manya kama kusur kama kenan vila vila suke mishi irin na zamani na kuma alfahad wa tamathil haka sana mishi bitim bitimi na kowane abu da yake so zasu iya mishi ababan ado na namun daji na bishiyoyi na abubuwa irin abin da yake so zasu tsara gumki kamar shi mai kyau wanda yake kama da wannan abu zasu mishi na dutsi zasu mishi na laka zasu mishi na katako zasu masa na karfe da duk irin abin da yake so za a sassaka a mishi bitin bitin na wannan abu wajifanin kal jawab haka suna mishi kasake ko kasko ko a ce faranti ko manya manyan kwanoni kal jawabi kamar wata korama da ake yi dan shayar da manya manyan dabbobi wa qudurir rasiya kuma suna mishi manya manyan tukwane na dahuwa rasiya wanda ke kafe suna tabbata a cikin kasa yana da cikin ayyukan da suke ma annabi Sulaiman suna mishi gumaka wanda ke nuna can a lokacin ba haramta yin gumaka a waccan shari'a ta su halal ne ana yi kuma ana neman kuɗi ta wannan hanya kuma suna mishi manya manyan faranti ko kuma kasko ko kuma akushi manya manya na ciyar da al'umma abinci sannan suna mishi manya manyan tukwane kafaffu wanda ba su bukata azza su dusa muru tsaye suke da kahuwarsu Allah ya ce i'malu ala Dawud shukra dan haka mutanen annabi Dawud ya ku ahalin gidan annabi Dawud i'malu shukran ku gode ma Allah madaukakin sarki wa qalilun min ibadiy ash-shakur lalle kadan ne daga cikin bayuna wanda suke yin godiya game da abinda Allah ya musu na ni'ima sai Allah ya ce fa
inna
Allah madaukakin sarki yace falamma qadaina alaihi almaut lokacin da muka zartar da mutuwa akan annabi Sulaiman ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna musu cewa annabi Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai dai dabban nan ta kasa da take cin sandar da ya dogara da ita bi ma'ana gara tazo ta kama sandar da annabi Sulaiman ya dogar da ita ta dinga ci har ta cinye sandar ya fadi lokacin aljanna suka tabbatar da cewa annabi Sulaiman ya rasu yana tsaye sarki mai sarauta a cikin su suna ta hidima dare da rana safe da maraice suna tsammanin daren shi shi kuma da ji an da dauki rayuwar shi ba su gane haka ba sai da gara ta canye iccen da ya dogara da shi sandar sarauta ta shi da ta fadi sai bingire suka tabbatar da cewa annabi Sulaiman ya rasu shine falamma kharra lokacin da ya fadi tabayyanatil jinnu aljani sai bayyana gare su karara cewa annabi Sulaiman ya mutu suka ce law kanu ya'lamuna al-ghayb inda a ce sun san gaibi ma labithu fil azab al-muhin da bu su tabbata ba cikin azaba mawulakanciya da bu tabbata cikin hidima da aiki mai wahala ba dare da rana safa da marice kusan malamai suka ce an kai wata ko abin da ya kai shekara suna ta aiki annabi Sulaiman ya mutu su san ya mutu wanda ke nuna kaga aljanna ma ba su san gaibi ba bale boka ko malamin tsubu da yake da awsanin abin da zai faru gobe ko abin da ya wuce baya aljanan ma da yake tinkahu da su ne yake hidima suna mishi aiki da dai da rana safa da maraice dan ya kafirce ma Allah ya masa ridda su ma ba su san gaibi inda sun san gaibi da ba su sha wahala ba kuma da sun gano annabi Suleiman ya mutu. Kaga wannan aya tana nuna mana cewa babu wanda san gaibi sai Allah shi kadai subhanahu wataala. Ina fatan mun gane bokaye da malaman tsubu da masu kama da su daga cikin mayaudara da suke kokarin raba mutane da dukiyoyinsu da imaninsu suna maka wani alama ko wani sinyi da zasu da zai iya ka yarda cewa sun san gaibi wanda kuma ba gaskiya bane. So da babu wani boka da ya fice cikin bokanci ko malamin tsubu da ya fice irin wanda ake cewa gobe da nisa sai ka same shi yana da alaka da afarit aljanuna musamman da yake musu hidima su ma suke yi mishi hidima. Kuma wannan ittifaqin ba zai taba faruwa ba tsakankanin bokaye da malaman tsubu da aljanu sai kowa yayi ma wani hidima, hidima aljanu gare shi su mishi abin da yake so, abin da yake nema su ka mishi, hidimar da za yi zuwa gare su shine kafirce ma Allah. Ko shakka babu, babu wani boka sai ya kafirce ma Allah, babu wani dan sihiri ko malamin tsubu da ke irin wannan ayyukan na nuna cewa ya san abin da zai faru nan gaba ko abin da ya wuce baya sai ya kafirce mu Ubangiji. Na daga cikin ayyukan da suke yi ko aljanu ke sa sana kafirci, na farko za su iya sa su walakanta alqur'ani mai girma, ya zamanto yana da wani daki na musamman da ba mai shiga wurin sai shi, ya zamanto ma akan qur'ani yake kwana dan walakanta su. Ko ka samu wani ba zai biya bukatar shi ba irin ta bauli ko bayan gari sai ya raba alqur'ani biyu 30-30 ya taka wanga ya taka wannan sanne ya biya bukatar shi. Wasu daga cikin matayensu suna fada an kama wasu kuma ya bayyana karar akan su hakan cewa sukan ciro takarra daga cikin mata bokaye ko yan sihiri, sukan ciro takarra alqur'ani yayin da suke jinin haida su soka takarra alqur'ani a cikin farjinsu. Me ya kai haka muni, me ya kai haka kafirci? Wasu kuma daga cikinsu aljanai za su musu sharadin cewa za ka yi sallolin yini gaba ɗaya banda sallar da asar, ko ku za ka yi sallolin yini gaba ɗaya banda sallar juma'a, ko ku za ka yi sallolin yini gaba ɗaya amma ba za ka taɓa yin wankan janaba ba duk rayuwarka. Ku kaga menene wannan? Kafirci ne. Aljanni ba zai taɓa biya maka bukata ba sai ka kafirce ma Allah, ko yasa ka zagi Allah da manzon shi, ko kai wani abin da duk yin shi kafirci ne da barin hanya, sannan su maka hidima, sannan su zo su tare karkashinka gwalgwaran yadda ka kafirce ka lalace, gwalgwaran yadda za ka samu mataimaka daga cikinsu. Za su baka sun da alama cewa idan ka yi haka za su halarta su zo a wurinka, abinda kake so za su je su maka cikin irin abinda suka iya kuma Allah ya so su yi, dan su ma ba su da ikon zartarwa sai abinda Allah ya so ya faru. Ina fata mun gane irin raba ma'aurata da suke, ko hada tsakankanin makiya, ko raba tsakankanin masoya, in Allah bai so faruwan hakan ba, hakan ba zai faru. Ina fatan mun gane. Amma idan hakan ya faru sai zamanto su sababi ne da Allah ya kaddara faruwa hakan karkashin wannan sababi, dinda abu ne wanda Allah ya haramta shi. Allah ya nuna sihiri kafirci ne, kuma koyan sihiri ma kafirci. Ina fatan mun gane. Dan haka aljanu ma ba su san gaibi ba, ba su san gaibi, ba san me zai faruwa gobe ba, ba su san me zai faruwa ba ko cikin abinda ya gabata, ba su da ilimi akan shi, ba su san me zai zo nan gaba ya faru. Wannan ilimi ne da Allah ya kaɗaita da shi, shi kaɗai baya da abokin tarayya a cikin halittun shi gaba ɗaya. Amma zai baka mamaki ka ce wani bokan idan na je wurin shi zai bani labarin gidanmu da sunana kafin in gaya masa, da sunan ma'aifana, da sunan kaza da kaza, wanin ma zai gaya maka ga matsalar da ta kawo ka, yaya yake faruwa, kuma hukunci ba su san gaibi ba. Abu ne mai sauki, duk wanda ke haraka da shedannu ko aljanu ya san wannan abun ba wani abun wahala ba ne. Ka san duk abin da baka san sababin shi ba, ya yi baka mamaki. Duk abin da ka san ga sababin da ke sa ya faru to ba zai ƙara baka mamaki. Ina fata mun gane. Abin da ke faruwa shine sana da alaka da aljanu. Aljanu ne sai ka samu boka ko malamin tsubu ko dan sihirin da ke da aljanu sama da 500 ko 1000 masu hidima. To yanzu kai a cikin garin Agar cikin ga aljani 5 ma kana da, ai akwai hidima za su maka mai yawa. Tunda a cikin an lokaci kadan zai zagaye Agar sai zo ya ga maka diya zagaye ko ina da ko ina. Ko ba haka ba. Shi yasa lokacin ana tattaunawa a cikin fada annabi Suleiman yana neman wa zai je kawo gadan Bilqis wadda tahiyya ce mai ratan gaske. Nan daga cikinsu ifrit min aljin, ɗaya daga cikin aljanai ya ce ni zan kawo maka gadan nan kafin ka tashi da wangan majalisin naka, kafin ka yi tsaye zan je ɗauko wannan gadan. Kaga da farko tahiyya ce mai nisan gaske, kuma gidan sarauta ne zai dukowa akwai sojoji da dakaru suna tsare da shi amma yace yana da tabbacin zai kawo shi kahin shugaba ya tashi daga fata kaga Allah ya ba su kudura irin yadda bai ba mutane amma kuma ɗaya daga cikin wanda Allah ya ba ilimin littafi waliyi kenan dama mu ba mu inkarin waliyi ba mu inkarin karama waliyi waliyi na jabu da karama ta ƙarya tace muke mu inkari an gane ko mai karama yace ni ku zan zo maka da shi kahin idan kai kifta zaka gan shi a gaban ka wannan karama ce Allah ya karamta shi da ita zai roki Allah ya nuna bukatar shi zuwa ga Allah Allah ya dauko mai gadan kar ta gan shi gaban annabi musulma ina fatan mun gane abinda nake so in ce muku aljani Allah ya bashi wata malaka da wani aiki da wani tasarrufi irin yadda bai ba dan adam ba suna da sauri sama da mutum suna da gaugawa sama da mutum kuma halitta ce wanda suke dadewa a rayuwa ba su mutu ba ina fatan mun gane kenan zaka iya samun bokan da yana da aljani sama da 1000 wani 500 wani 300 suna mishi hidima ina fatan mun gane idan mutum zai zo kahin ya zo dama kowane mutum mun sani cewa yana da aljini da shedani da ke tare da shi shedanin kowa kangararre ne kafiri ne na annabi ne kawai ya musulunta kowa na da karin tare da shi wanda Allah ya halicce su tare duk abin da kake zazzantawa kake hira da shi abin da ke damu ka yana ji yayin da kake hira sai su hada alaka da aljanin boka da shi kahin ka zo sai ce wane ne ga yana yazo matsalar shi ita ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ga abin da ke faruwa kana yanzu wani sai ce kar kai magana na san abin da ke tare da kai ba kaza bane ba sai kai cika da mamaki ya baka al'ajabi na kaga wani kwantaka ne da gare shi na sirri wanda kai baka da labarin shi ina fatan mun gane haka al'amarin wanda baya buguwa shi ma haka nan ne yaya za in daga hannu in kasa cin maka in bige ka ko in mare ka kaga abun al'ajabi ne abun mamaki ne amma idan ka san me sababi bai zai baka mamaki ba duk wanda bai buguwa ka tabbata aljini ne har ka bige shi da ka daga hannu ka sai ya rike shi baka iya ka cin ma wanda kake so ka buga saboda an yi wani sihiri ko wani aikin da wannan aljinin zai dinga mai hidima matukai yana da rayuwa in ka daga hannu sai tare shi yasa idan ya hadu da wani aljani wani mutum mai aljani sama da wanda ke nashi karfi sai ya bige sa kuma ya ce masa layaka kana yi saboda gogon nashi ya yi gogon nashi ina fatan mun gane almuhim a takaice da aljanu ne suke amfani kar ya kara ba ka mamaki cewa ya san gaibi wallahi da shi da aljanin duk ba su san gaibi ba gaibi ilimi ne da Allah ya kadaita da sanin shi subhanahu wa ta'ala shi yasa suka ce lokacin da annabi Sulaiman ya fadi sai aljani ya bayyana gare su karara cewa ba su san gaibi suka ce da mun san gaibi da mu tsaya ba a cikin wannan azaba mawulakanciya sai Allah ya ce
وما كان لهم عليهم من
kafin wagga aya zai baka mamaki sosai abinda bokaye da malaman tsubbu suke na nuna ma mutum a inda aka dauke masa abin sa da ya bace moto ne ko mota ko abin da ke kama da haka ko bayyana farawo daga cikin mutane masu yawa da za a kawo wannan shi ma hanya ce mai sauki da suke yi domin tantance wannan sakan tura aljanu su yawo a cikin gari kai ban ma ba aljanu ba a nan garin kowa ya sani akwai mutanen da idan aka sace maka moto ka je wurin shi ka biya shi zai kawo maka motanka haka ne ko ba ka wannan mutane fa wanda an gane su an san su tare da su guki har iko in police ma ka sace moto sai ya zo wurin sai kama kafa da su ya ba su wani ba kama motoci kuma sun san inda motan yake saboda tasha guda ce tsari guda ne sun sanya su ya suya ne ake ciki to rada bale aljanu da baka gani mafi sauki ne zai samu maka abinda ya bace a cikin unguwa ko cikin gari ko yaje ya sa abokanan shi su je su bubbunciko maka a gano inda abu yake ina fatan mun gane na kar su baku tsoro kar su baku mamaki ba ni wanda zai ce maka ka gani ba abinda zaka gani sai abinda Allah ya tsara zai faru ba wanda zai iya cutar da kai sai abinda Allah ya kaddara zai same ka ba wanda zai iya maka alkhairi daidai da miskalin zarta sai in Allah ya so alkhairin ne ya same ka dan haka kar abinda zai tada maka hankali ko zai baka tsoro a rayuwa Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya hakikan ya kasance li sab'in game da kabila ta mutanen saba fi maskanihim a cikin mazaunin su garin su aya wani abun doka izna wani abun doka wa'az jannatani an yaminin wa shimal Allah ya fure musu gonakai guda biyu manya-manya an yaminin daga damar garin wa an shimalin kuma daga hagun kin garin bimana mutanen saba Allah ya musu baiwa da ni'ima mai yawan gaske na daga cikin ni'imomin da Allah ya ni'imta su da su ya musu wasu manya-manyan gonakai a damar garin su da hagun kin garin su wannan gonakan duk wani abun da ake nema na albarka da amfani na gona Allah ya fitar musu da shi a cikin wannan gonakan nasu duk wani abun da ka sani na abun marmari da za a ci a ji daɗi ko a sha a ji daɗi Allah ya fure musu a cikin wannan gonakan ba wani abun da suke bukata malamai wasu da ke cewa ma da za ka tafiya a cikin gonar kana ɗauke da wani masaki ko kwano ko akushi ba sai ka sha wahala ba ƙalƙashin itacen da za kana yawo a cikin gonar tasu ababen marmari za su ninga faɗo wanda suka nana ba tare da ka tsinka da hannunka ba saboda ni'ima da Allah ya musu ta albarkar gona wannan kuma guda biyu gona kai manya-manya damar garin da hagun kingar Allah ya ce da su kulu min rizqi rabbikum ku ci daga cikin arzikin ubangijin washkuru lahu ku bauta mishi ku gode mishi ku ɗayinta shi da bauta shi kadai ku mushida a cikin abin da ya ce ku yi ku nisanci abin da ya hane ku baldatun tayyibatun gari ne mai daɗin zama mai amfani wa rabbun ghafur kuma ga ubangiji mai yawan gafara fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arid fa'aradu sai suka kawar da kai suka kafurce ma ni'imar ubangiji suka ki su gode mishi su ɗayyanta shi da ibada fa'arsalna alaihim saylal arid sai muka tura musu ruwa mai ƙarfin gaske wabaddalnahum bi jannatayhim jannatayn sai muka musanya musu da gonakan nan nasu guda biyu masu kyau masu ni'ima da wasu gonakan guda biyu zawatai ukulin khamtin waɗannan gonakan masu ukulin ababen marmari khamtin maras daɗi wanda baya da ɗanɗano mai kyau wa aslin da wani nau'i na icce da ake ce ma aslin shi ma wani ɗan nau'i ne kaɗan aka ba su wa shay'in min sidrin qalil da wani kaɗan daga cikin iccen magarya da Allah ya hore musu maimakon su ji daɗi su more su bota ma Allah su ji daɗi sai suka kafirce musu Allah sai ya rusa wannan gonakan nasu masu ni'ima ya musanya musu da wasu gonakan da babu abin da ke cikinsu sai wasu ababen da ba su da daɗin ci in ma akwai bai daɗin ci bai wuce iccen magarya kuma kaɗan daga ciki zalika hakan ya faru ne na mu azabtar da su mu lalata musu amfanin da suke samu jazainahum bima kafaru sakamako ne muka musu ga abin da suka kasance suna yi na kafirci wa hal nujazi illa alkafur shin dama wai muna yin mummunan sakamako da azaba in ba ga wanda suka kafirce mu Allah ba Allah ya ce waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira sannan muka sanya bainahum tsakaninsu wannan ni'ima ta biyu ce Allah ke badawa daga cikin ni'imomin da ya musu waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha sai muka sanya tsakaninsu da tsakanin alƙaryar da muka sa albarka a cikinta shine Baitul Maqdis ko kuma Makka. Tsakaninsu da Makka idan za su yi bulaguro sai muka sanya ƙuran zahira, wasu ƴan garuruwa bayyanannu, ta yadda duk in kai tahiya kaɗan ga wani gari, tahiya kaɗan ga wani gari, ba a tsammanin wahala ko rasa abincin da za a ci ko abin da sha. An gane ko? Wa qaddarna fiha as-sayr, kuma sai muka kaddara mustahiya a cikin wannan alƙaryin. Daga wanga alƙarya zuwa alƙarya bai wuce kilo kaza zuwa kaza, lokaci kaza zuwa kaza, an isa nan muka kaddara mustafiya mai sauki. Allah ce siru fiha layaliya, ku yi tahiya cikin wannan alƙaryun layaliya, wasu ƴan darere, wa ayyaman, da wasu ƴan kwanaki, aminina, kuna cikin aminci da cikin kwanciyar hankali, ba abin da zai tare ku, ba abin da zai same ku. Faƙalu rabbana, suka ƙara ƙangare ma ubangijinsu, suka ce ya ubangijinmu, ba'id baina asfarina, nisanta, ka sa nisa da rata da tazara mai tsawo tsakankanin bulaguran da muke. Ya zamanto daga nan zuwa nan sai an gaji ana tafiya, sannan a cimma gari kasa. Wa zalamu anfusahum, Allah ya ce sai suka zalunci kawunansu. Wa ja'alnahum ahadith, sai muka maida su abin ba da labari. Sai dai kawai a zamana ana hira a ce ai mutanen kaza kaza ya fara faruwa da su, an yi kaza an yi kaza. Wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin, Allah ya ce sai muka ciccira su dukkanin ciccirawa, bi ma'ana muka halaka su makurar halakawa. Inna fi dhalika, lalle a cikin hakan da muka musu, la ayatin li kulli sabbarin shakur, akwai izna da abin ɗaukar wa'azi da nura ga dukkan mutanen da ke da yawan haƙuri, ga dukkan mutanen da ke godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhanna, haƙiƙan zatan da iblisu ya yi a kansu zatan ya gaskata, yana ganin cewa zai hallaka su, zai sa su kafirce ma Ubangiji, zai hana su godiya ga Allah. Tsammanin da ya tattara da su, tsammanin ya gaskatu a kansu. Fattaba'uhu, sai suka bi shi. Illa fariqan minal mu'minin, sai dan kadan ko wata kungiya daga cikin masu imani su sabu su bi shedan ba, ba su bi wahayin shedan ba, ba su bi waswasi na shedan ba. Wa ma kana lahu alaihim min sultan, fatar wadda ya musu, hallakar wadda shedan ya musu, baya da wata hujja tsayayya a kansu wadda ya tirsasa su su kafirce ma Allah. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk, mimman huwa minha fi shakk, Allah ce shedan baya da wata hujja akan kafirai ko wanda suka kangare mu Allah da za su ce da wannan abin yasa suka kafirce mu Allah. Shedan bai tirsasa su da karfi ba, ya jawo su yasa su saba mu Allah. Allah ce illa lina'lama, mun jarrabe su ne domin mu san man yu'minu bil akhirah, wane ne daga cikinsu zai yi imani da gobe kiyama, mimman huwa minha fi shakk, ko mimman huwa minha fi shakk, daga wanda zai kasancewa mai shakku game da lahira. Kina Allah ya jarrabe su, shedan ya jefa waswasi a cikinsu dan Allah ya tantance mutanen kirge daga cikinsu da mutanen banza. Wa rabbuka, lalle ubangijinka, ala kulli shay'in hafiz, akan dukkan komai mai kiyayewa. Sai Allah ya ce ulidul ladina za'amtum min dunillah, ce musu ku kira duk wanda kuke riyawa koma bayan Allah, duk wani wanda kuke ganin zai iya amfanar ku, zai iya kare muku cuta daga cikin gumakanku ko waliyanku ko shehunanku ko daga cikin wanda kuke bauta, ku kira su ku goma bayan Allah, ku bauta musu ku gani. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard, ba su mallakar daidai da ƙwayar zarra a cikin sammai ko cikin ƙasa. Duk wani wanda kuke ganin matsayin shi da girman shi, kuka ɗauki haƙƙin Allah kuka bashi, kuka girmama shi fiye da Allah, ko kuma kuka tara shi da Allah wurin bauta, Allah ce ku kira shi ya biya muku bukata, ku kira shi ya cece ku daga halin da kuke ciki. Shi da kuka kira baya iya mallakar daidai da ƙwayar zarra a cikin sammai ko ƙasa. Wanda kaga ko bai iya mallakar ƙwayar zarra, ta yaya zai iya mallaka maka bukatarka da kake so wadda tafi girman ƙwayar zarra? Akwai ba zai taɓa yiwuwa ba. Shine Allah ya ce ku kira su duk ku gani. Wanda za ku kira koma wane ne, ba sa iya mallakar daidai da ƙwayar zarra, fis samawati a cikin sammai, wala fil ardi ko cikin ƙasa, wa ma lahum fihi ma min shirk, kai bar ma ba su da tarayya da Allah cikin halittar sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu. Na farko Allah ya ce ba su da daidai da ƙwayar zarra, komai ba su mallaka ba a matsayin nasu su kaɗai. nabi Allah ya ce a'a ba wai nasu su kadai ba basu hada karfi ba da karfin gwiwa tare da Allah suka halicci abin da ke cikin samai da kasa basu da mallakan kansu su kadai sannan basu yi tarayya da Allah ba cikin halittar samai da kasa ko daidai da kwayar zarra da ke cikin samai da kasa Allah ya ce wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahum ko wa ma lahu minhum min zahir kuma su din ba su da wani agaji da dauki da tallafi da suka ba Allah yayin da ya halarci samai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya kaga abu guda الشفاعة عنده إلا لمن أذن kaga Allah da farko ya hana musu su mallaki komai su mallaka su kadai ko su yi tarayya da Allah ko ya zamanto sun kama ma Allah sai Allah ya ce to kuma cetan mai ceto ba zai yi amfani ba a wurin shi sai in ya ba da izinin cewa ayi ceto abinda ya muku saura kenan kuna ganin cewa allolinku ko shehunnanku ko wanda kuka karka a matsayin waliyai gobe kiyama za su cece ku gaban Allah sai Allah ya ce a'a cetan mai ceto ba zai yi amfani ba gaban shi gobe kiyama sai in ya yarda a yi cetan kuma sai in ya yarda da wanda za a ceta man zal ladhi yashau indahu illa bi idnihi wani ne zai ceto gobe gaban Allah face in ba da izinin Allah babu ba za a ceto ba sai in Allah ya ce kai ceto ba za a ceta ba sai in Allah ya yarda da wanda za a ceta ba wani wanda za a ceta daga cikin wanda suka yi shirka da Allah madaukakin sarki cetan masu ceto yakan riski ahlut tauhid mutanen da suke kadaita Allah ba sa shirka da shi da komai laifuffukan su ba sa hana a cece su masu abba shirka suke yi da Allah ina fatan mun gane na farko Allah sai ya ce ayi cetan ya ba da izini sannan kuma sai ya yarda da wanda za a ceta ba wai buga gaba za ka yi baka ceci wanda kake so sai in Allah ya yarda cewa a cecewa ne kuma sai kai Allah ya baka izini kai ceta ina fatan mun gane yana abin nan da kuke fake ma kuna laƙe ma na waliyanku da shehunanku da abin da kuke bota kuma bayan Allah na cewa za su cece ku gobe kiyama ba gaskiya bane ba ba za a yi ceto ba sai in Allah ya yarda a yi ceto ba za a ceta ba sai in Allah ya yarda da wanda za a ceta shine wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto baya amfani a wurin shi na masu ceto illa liman adina lahu sai wanda Allah ya ba shi izinin ya ceto haƙiƙanin ceto wani abu ne wanda Allah zai yi falala da shi akan bayin shi da suka yi ikhlasi suka yi tauhidi wurin bautar shi ina fata mun gane ta hanyar wasu ko kuma ta hanyar roƙon wasu da ba su izini cewa su cece su don ya karrama waɗanda za su yi ceton masu ceto ina fata mun gane don haka ceto akwai ceto na farko wanda wannan ceton yaki banta ne ga manzon Allah shi kadai. Ina fata mun gane annabi shi kadai gobe kiyama zai yi wannan ceton. Wani ceto ne? Ceto da za a ma mutane gaba daya, ya amfani masu imani, ya amfani masu kafirci. Mutane za su suna tsaye shekaru aru aru, sun matsu sun gaji da tsayuwa, sun azabtu har su nemi cewa a yi ceto, kowa ya san matsayin shi. An azabtu an gaji, dan wuta kai ya tafi wata, dan ansha ne ta ansha. A wannan lokacin za su tashi su garzaya su je wurin annabi wani roki Allah cewa a yi ceto, a yi hisabi. Je wurin annabi wani ya ce a ni yau ba ni iyawa, saboda Allah ya wani fushin da bai taɓa yi ba, kuma ba zai taɓa yin fushin da bai taɓa yi ba a yau. Dan haka na taɓa yin kaza, ku je wurin annabi kaza, ku je wurin annabi kaza, ku je wurin annabi kaza. Karshe sai ya ce da su ku je wurin annabi Muhammad. Suna zuwa sai ce tabbat wannan ceto na wani, ya je faɗa gaban Allah ya sujada. Allah ya masa ilhamin wasu kalmomi na yabon Allah da bai taɓa faɗa su ba a rayuwar shi. Ya ziga Allah, ya yaba Allah da wannan kalmomin. Allah ya ce daga kanka an baka ceto, ka je kai ceto. Lokacin nan ne za a mutane hisabi, kowa ya san matsayin shi. Wannan nau'in annabi ne sallallahu alaihi wasallam kadai ke da wannan shafa'a, wanda ake ce mata ash-shafa'atul uzma, tarat tashin qiyam. Bayan shi akwai ceton da za a yi ma wasu mutane wanda ladan sa da zanubai suka san daidai, ladan shi da zanubi an yi awo, sakilin yayi daidai wa daida, lada bai yi zanubi ba, zanubi bai yi lada ba, waɗannan ma za su yi ƙarƙashin ceton manzon Allah a sa su gidan anshar. Sannan ceto na uku, mutanen da Allah ya yi horo da cewa a je a kai su gidan wuta, sai annabi ya cece su, ba za a kai su gidan wuta ba. Ku sani amma sharaɗin ceto sai gawa, sai ga wanda ya imani da Allah bai yi shirka da shi. In kana cikin mushrikai, annabi ma ba zai cece ka. Ina fatan mun gane, annabi ma ba zai cece ka ba ta yadda ba za ka shiga wuta ba, in dai kai mushriki ne. Allah ba zai taɓa yarda da mushriki ba, balle har ya ba da dama a cece shi. Sannan ceto na gaba, nau'in ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shine ceton ƴan aljanna a cikin gidan aljanna, wanda matsayin shi na ƙasa ne ladan da gare shi ga matsayin da aka bashi gwargwadon abin da ya aikata gidan duniya. Sai annabi ya nema mai ceto a ɗauke shi a kai shi wani matsayin da aikin shi ba zai kai shi a wurin ba. Kaga wannan ceto ma nau'i ne daga cikin ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi gobe kiyama. Na daga cikin irin ceton da annabi zai yi gobe kiyama, ceton wasu mutanen da za su shiga a cikin wuta, ko za su shiga a cikin aljanna ba tare da hisabi ba. Mutanen da za su shiga cikin aljanna ba a musu bincike ko guda. Na daga cikin shi Ukasha ibn Mi'sam, Ukasha na cikin su. Watar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Annabi ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ga sufufin su. Ukasha sai ya daga hannun shi ya ce manzon Allah, roki Allah ya sa ni a cikin su. Sai annabi ya ce kai kana daga cikin su. Aka ji ma wani ya daga hannun shi, annabi ya ce sabaka kabiha Ukasha, Ukasha ya riga yi ka. Kaga ceto ne Allah ya ba annabi, ya sa Ukasha da addu'a annabi ya shiga cikin wanda za su shiga aljanna ba tare da bincike ba. Shi gobe kiyama zai zo ma kai tsaye direct sai gidan aljanna. Allah ya samu daga cikin su. Na daga cikin ceton da annabi zai ma mutane gobe kiyama shine sauƙaƙa tsananin azaba ga mutanen da suka cancanci a musu munin azaba. Dan uwan shi Abu Talib yana daga cikin mutanen da suka tallafa mishi, suka taimaka mishi a rayuwar shi ta Makka, amma bai imani da shi ba har ya mutu. Amma bai bari ka baki manzon Allah, ba zai bari ka doke shi ba, ba zai bari ka wulakanta shi ko ka ci mutuncin shi ba, matukai yana raye. Saboda jinin shi ne, dan uwan baban shi ne, in ka taba shi kamar ka taba shi ne, in yayi shiru ya kyale akan cin mutuncin annabi, to aibi zai raskar su zuwa tashin alkiyama. Dan haka ba zai taba yarda ba taba manzon Allah. Sai ya ce mu annabi, je kai da awakka, faɗi abin da kaga dama a garin Makka, babu wanda ya sai halaka. Ya tare ya hana manzon Allah, ya hana mishi komai, sai dai bai yi imani da annabi ba. Lokacin da zai zo mutuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin shi, wasu kafirai guda biyu suka zo wurin shi. Annabi na ce mishi, ya ammina, ya dan uwan babana, qul la ilaha illallah kalimatan uhaddu laka biha inda Allah. Faɗi la ilaha illallah kalma ce kawai wadda gobe zan tsaye da ita gaban Allah akan cewa ka musulunta, za ta amfani ga gobe kiyama. Kafirai guda biyu su ce, yanzu kai za ka bar addinin kakanninka. Annabi ya maimaita mishi, su maimaita shi,
karshe sai yace zai mutu akan addinin kakannin shi a haka ya mutu ya ki ya fadi la ilaha illallah shine wata rana wani yace manzon Allah dan uwanka ya kasance yana baka kariya a garin Makka ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza shin zaka amfane shi gobe kiyama annabi yace eh da yana daga cikin mutanen da za a kai su can kasan kasan wutar jahannama na roki Allah a saukaka mishi a kawo shi gaban wuta ta yadda kafa wuta na cin kafa shi kwallo shi tana tafafasa ba zai huta a cikin wuta ba amma Allah ya annabi ya nemi Allah ya cece shi a huddo shi daga can kasan wuta a maido shi gaban wuta kaga wannan ceto ne wanda ya amfani Abu Talib a gobe kiyama sannan akwai ceto wanda ayi mummune izinin duka su shiga gidan aljanna ga mummune gaba ɗaya sun zo ba su da laifi sun tsira aljanna za su shiga amma ya za a yi su shiga sai annabi ya nemi ceto a buɗe aljanna su shiga ina fata mun gane sannan akwai ceton da za a yi ga mutanen da suka aikata manyan laifi sun yi tauhidi ba su yi shirka da Allah ba amma bai hana su ƙarya ba zina shan giya caca duk wani munin aiki suna aikata da kisa da duk abin da ke kama da shi waɗannan mutanen ceton mai ceto zai iya riske su a sasu gidan aljanna ba za su dawoma a cikin wuta ba Allah ya ga dama karin farko ya yahe musu a kaisu aljanna ya ga dama ya azabtar da su gwargwadon laifin da suka aikata amma su ba ababen su dawoma cikin wuta ba ne saboda sun mutu da tauhidi sun mutu da kaɗaita Allah ba sa yin shirka da Allah ina fatan mun gane to ceton waɗannan mutanen annabi na ciki sauran annabawa na ciki mala'iku za su yi mutanen kirki masu imani za su yi annabawa za su ceci irin wannan mutanen mala'iku ma za su ceci irin wannan mutanen wasu qur'ani za ya cece su Allah wannan mutanen yana yawan karatun alqur'ani a rayuwarsa ta duniya Allah ba ni shi in cece shi sai ya ce an baka shi cece shi haka azumi zai cici wasu ina fata mun gane haka wani wasu daga cikin mutane za su cici ƴan uwansu mutane abokina ne na san shi a gidan duniya na mushi wa'azi na gargade shi ya daina abin da yake na shan giya da ƙarya da ababen da su dace ba amma yana da tauhidi sai Allah ya cece ka an baka cicin shi sai ka je wani fito je ka gidan insha kaga Allah zai karrama wasu da cicin wasu gobe kaya ina fata mun gane shi yasa kenan ceto dai a takaice ba zai taɓa faruwa ba sai Allah ya ce a yi mi a yi ceto wanda za a ceta ba za a taɓa cecen shi ba sai Allah ya yarda a yi mi a cece shi wannan shine ka'idodi na ceto sai Allah ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim har ya zuwa lokacin da za a yayi musu tsoro da firgici a cikin zukatansu qalu sai su ce madha qala rabbukum mai ubangijinku ya ce bi ma'ana wanda za su ceto da wa'anda za a ceta gobe kiyama suna cikin firgici da damuwa da tsoro da tashin hankali sai lokacin da Allah ya yaye musu wannan tsoron a cikin zukatansu qalu sai shashansu su dinga ce mashashi madha qala rabbukum mai ubangijinku ya ce ko kuma su shashansu ce madha qala rabbukum ayi ubangijinku ya ce ya ba da izini ga mai cikin ciki ya yi da wanda za a cuta shi ma a cuce shi ba kowar hali Allah shi ne mafi ke alkabir wanda shi ne girma ka ke shi wata fassara wadda ba wadda ba don wasu na ganin cewa wannan hatta idan sai an kurbi ana magana ne da mala'iku yayin da Allah ke sun saukar da wahayi dan Allah sun saukar da wahayi mala'iku za su shi wani irin kara kuma ana jan kaca masa ƙatar musu irin ƙara
Thank you.
kuka doke su kuka zabe su kasance ababan tarayya tare da Allah ku nuna mun su kalla ba gaskiya bane ba Allah shi kade yake ba shi abokin tarayya ya tsalkaka da a ce yana da abokin tarayya da za a hada shi da shi wurin sifa ko wurin suna ko wurin aiki ko wurin bauta subhanahu wataala bal huwa Allahu al-azizul hakim bal ba haka ba Allahu shi Allah shine al-azizu mabwayi da ba abin da ke gagara shi al-hakim mai hikima cikin dukkan maganganun shi da ayyukansa da duk abin da yake zartarwa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi annabi bamu turo ka ba sai dai zuwa ga mutane baki daya walakin akthar an-nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba sai Allah ce
بايا الله
Allah ce wa ma arsalnaka annabi muturo ka ba sai dan ka kasance zuwa ga kafatan linnas zuwa ga mutane baki dayan su bashiran kana mai albishir ga duwan da imani da Allah yayi aiki na gari da gidan aljanna wa nadhiran sannan kana galgadi ga duwan da ya kangare mu Allah da gidan wuta walakin da aktsaran nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba sai Allah ya ce wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin zaka ji sana cewa wai washe ne wannan alƙaulin da kamar na tashin alƙiyama inda gaske kuke alƙiyama za ta tashi dan wannan abinda suka kafare ke ce ma annabi kenan saboda suna kareta tashin alƙiyama da cewa Allah bazai tashi shi ba bazai tashi su ba bayan sun mutu sai su ce wai kuluna sai su ce da shi mata hadha alwa'd wai washe ne wannan alƙaulin da kake mana cewa za ta tashi alƙiyama in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke cewa za ta tashi alƙiyama kul annabi Allah ya ce ce musu lakum mi'at tabbat alqiyama zata zo muku kuna da wannan alƙawarin da aka muna cewa alqiyama zata zo yaumin wani yini shine tashi alqiyama la tastakhiruna anhu sa'atan ba za a jingirta muku ba daidai da sa'a guda wala tastaqdimun haka ba za a gabatar da shi ba daidai da sa'a guda qiyama zata zo idan ku ta riga ta zo ba za a jingirta muku ba kuma ba za a gabatar muku ba wa qalan ladina kafaru wanda suka kafirce suka ce lan nu'mina bi hadha alquran da dai ba za mu taɓa yin imani da wannan alqur'anin ba wala bil ladhi bayna dai haka ba za mu yi imani da abin da ya gabaci alqur'ani ba daga cikin littafan da suka zo gabanin alqur'ani ba za mu yarda da at-taura ba ba za mu yarda da zabura ba ba za mu yarda da injila ba ba za mu yarda da suhuf ibrahima da musa ba duk ba mu yi imani da su walau tara Allah ya ce haba dadi annabi ka gani da idanka idh dhalimuna yayin da azzalimai suka samu kansu mawqufuna suna tsaye inda rabbihim a wurin ubangijinsu bi ma'ana Allah yana so ya ga ma kafaran makka yin wannan abin hadari ne mai girman gaske inda a ce annabi zai ga yadda za mu gobe ba kiyama bi ma'ana abinda aka tanada muku na azaba yana da muni Allah ya ce da dai a ce annabi zaka gani da idanka yayin da azzalimai suke tsaye gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl shashan suna maida mashashi magana ko an ga su ce kaza ko an ga su ce kaza tsakankanin kafirai gobe kiyama yaqulu ga abinda za su ce majunan su yaqulu alladhina stud'ifu wadanda aka raurana sai su ce wa'anda aka raunana mabiya da aka yaudare su da karere suka bi wanda suka yaudare su suka yi imani da abinda suke fada musu za su ce nahnu sadadnakum 'anil huda ko a lilladhina stakbaru za su ce ma waɗanda suka yi girman kai suka ƙi bin gaskiya bayan ta bayyana musu wannan aya za ta gaskata da duk mutanen da suka bi wani wanda ke kiransu akan bata bayan gaskiya ta bayyana mushi yake karɓar ta saboda girman kai da jiji da kai waɗanda aka raunana mabiyan sai su ce ma manya-manyan nasu masu girman kai laula antum lakunna mu'minin in ba dan ku ba da kuka tozartar da mu in ba dan ku ba da kuka zama imani illa da bata a gidan duniya da mun kasance masu imani da ba za mu taɓa yin rabu mu bi ku ko kuka zamanto sababin allakar da mu a yau gobe kiyama qala alladhina istakbaru su ma masu girman kan manyan kenan shuwa gororin sai su ce lilladhina istud'ifu ga waɗannan mabiyan su na ƙasan su anahnu sadadnakum 'anil huda shin wai da ma mu muka hana ku bi shari'a ba gaskiya bane ba mu ma ba mu hada ku bi shari'a ba bi ma'ana yanzu ga ta tarinta i gaban su suna ta jayayya tsakankanin su a gaban Allah madaukakin sarki ga azaba wuta tana nan tana jira su suna ta garrama ko kuka san sababin batan mu ko kuka hallaka mu in ba dan ku ba da mun kasance masu imani su ma sai su ce da su yau da ma can mu muka hada ku bi gaskiya bal makrul layli wan nahar ko a nahnu sadannakum 'anil huda ko shin dama mu muka hada ku bi shari'a ba'da idza ja'akum bayan shari'at tazo muku kun gane gaskiya bal antum mujrimin ko bal antum mujrimin dama kuma mutanen banza ne dama ba gaskiya ba kuke so ba ku so ku ba gaskiya wa qala alladhina istud'ifu wanda aka raunana mabiyan sai su ce lil ladina istakbaru ga wanda yake jagororin ne bal makrul layli wan nahar bari dai mun san abinda kuke tsara mana bai wuce makircin dare da rana ba ku gaya mana da daddare mu yi kaza da safe ma ku ce ga abinda za mu yi kuma kun san ƙarya ce ba ku da dalilin abinda kuke gaya mana safiya da marci idza ta'muruna na yayin da kuke foran mu yi kaza idza ta'muruna na an nafara billah yayin da kuke foran mu kafirce mu Allah wa naja'ala lahu andada kuma sanya mu Allah kishiyoyi cikin abinda ya kadaita wa asarru nadamata sai su bayyana dama su gaba ɗayan su da manyan da mabiyan sai su bayyana da dama su karara gaban kowa da kowa lamara aw da azab lokacin da suka ga azaba gaban su waja'alna al-aghlala fi anaqihim Allah ce sai mu sanya kulli da kacuci akan wuyayen su alladhina kafaru wanda suka kafirce kenan bal hal yujzauna illa ma kanu ya'malun shin dama za a saka musu in ba da abin da suka kasance suna aikata ba ai dama ba za a taba samun sakanta musu ba sai da abin da suka kasance suna aikata wa a gidan duniya ina ganin zamu dakata mun fada daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi